الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ما الله من أوكتين سركي وأن يرى يا موهرمك أن وأن اللوكتين نتار البركة wannan shekara ta 1447 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wannan zama da muke yi in Allah ya ba mu rayuwa kowace shekara cikin watan azumi, to bana ma gashi Allah madaukakin sarki ya ba mu wannan dama din. Muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ƙara ma rayuwar mu albarka. Allah madaukakin sarki kuma ya ƙare mu da imani da lafiya. Allah madaukakin sarki kuma ya mana dace da ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata ne alfarma. Alhamdulillah, kaman bara ya kamata a ce mun ci gaba da karatu daga farkon suratul Fatiha, amma kuma Allah bai ba mu iko ba sai wannan karan insha Allah za mu fara wannan karatu cikin sunan Allah madaukakin sarki, da fatan Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu. Allah ya daura mu akan abin da yake daidai, abin da yake na kuskure, kuma Allah ya kare mu daga dare. Malam Bello baya nan ya yi tafiya, ya je Umara, amma dai zai dawo insha Allah zuwa Litinin. Shi ya sa muka samu ɗaya daga cikin abubuwa kuma da zai yi ya karatu. Kamar yadda tsarin yake, insha Allah za a karanta mana waɗannan ayoyi, sannan sai mu ji abin da suka kunsa da ma'anoninsu da kuma abin da za mu iya amfanuwa da su a ciki. Babban dai sako na wannan shekara zai karkatar da hankali ne musamman akan abin da ya shafi gyaran halaye da kuma ɗabi'u da gyaran zukata da abin da ya shafi nesantar da kai daga duk abin da ya shafi sabo ne, musamman abin da yake damun al'umma na kauce ma hanya ta daidai, abin da ya shafi kashe-kashe da lalacewa da gurɓacewar tarbiyya musamman na samari wajen abin da ya shafi shaye-shaye, wanda ba ƙaramar illa yake ga al'umma ba. Da waɗannan abubuwa ne da duka insha Allah idan gaba ta kama za mu tattauna a kansu da kuma jan hankali tare da kuma yin addu'a ƙasan mu. Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya a cikinta, kuma ya amintar da mu. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba, insha Allah za mu karanta waɗannan ayoyi, sannan kuma sai mu ci gaba da bayanin abin da suka ƙunsa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله waɗannan ayoyi an karanta su bude karatu farko da isti'ada da kuma bismillahir rahmanir rahim al isti'ada shine ma'anar shi neman kariya da kuma mafaka ga abin da ake tsoro ko daga abin da ake tsoro neman mafaka da wani anan isti'aza shine wato neman mafaka da Allah madaukakin sarki daga abin da ake tsoron shi kuma babban abin da aka fi tsoron sa shine shedan domin shedan yakan shiga zuciyar dan adam ya wato sanya masa miyagun tunani yakan iya rikita ɗabi'ar dan adam wannan kuma alƙawari ne da ya ɗauka cewa sai ya fitar da bayin Allah gaba ɗaya shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da cewa a nemi tsari daga shaitan kuma fara karatun alƙur'ani ana fara shi ne da waɗannan kalmomi kamar yanda ya zo cikin suratun Nahl Allah maɗaukakin sarki yana cewa fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'id billahi minash shaitani rajim idan zaka karanta al-qur'ani to ka nemi tsarin Allah maɗaukakin sarki daga shedan wanda yake abin jefarwa ne wanda aka nesantar da shi daga rahamar Allah maɗaukakin sarki kuma wannan lafazi na isti'ada shine lafazin da ya fi cika wanda ya zo a cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine alqur'ani ya zo da shi shine mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitani rajim duk da yake akwai wasu lafuzza da suka zo daban-daban amma dai wannan lafazin shine mafi cika domin shine ya zo a alqur'ani Allah ya ce fasta'id billahi minash shaitani rajim akan karanta a'udhu billahi minash shaitani a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitani rajim min hamzihi wanafatihi wanafati amma dai wannan lafazin shine wanda ya fi shahara kuma ya fi dacewa da matsayin karatu da haka mutum kamar yana neman kariyar Allah maɗaukakin sarki ne daga shaitan a shaitan daga cikin halitta Allah maɗaukakin sarki ne wanda Allah ya halicce shi daga wuta kuma da ya kasance ɗaya daga cikin bayi ne na Allah maɗaukakin sarki masu biyayya kafin ya bijire ya saba ma Allah maɗaukakin sarki saboda hassada da ke cikin zuciyarsa da kuma girman kai an umarce shi ya yi ma Adam sujjada ya ƙi Allah maɗaukakin sarki ya nisantar da shi shine ma'ana ar-rajim kuma ya nisantar da shi daga rahamarsa ya cire shi daga inda yake to shi kuma a sakamakon haka ya yi alƙawarin lallai sai ya ɓatar da bayin Allah ya saba ma Allah maɗaukakin sarki to shi ne ake neman tsari daga shi wannan shedan kuma wannan ita ce sunna mutum ya nemi tsarin Allah daga shedan sai bismillahir rahmanir rahim wannan ita ce aya ta farko a wajen wasu malamai a cikin suratul fatiha wasu kuma suna cewa ba aya ba ce dukkanin malamai sun yarda cewa bismillahir rahmanir rahim aya ce a cikin alqur'ani a wata sura suratul namli shine inda Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labarin abin da ya gudana tsakanin annabi Sulaiman da kuma Balkis Allah maɗaukakin sarki yana cewa labari akan ta take cewa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim aga wannan ya nuna cewa bismillah aya ce a wannan sura ba ne kokonto akan haka babu sabani To amma shin aya ce a cikin suratul Fatiha ko ba aya ba? Wannan akwai sabani na malamai akan haka. Bismillah harawa ne da sunan Allah madaukakin sarki, ma'ana Ar-Rahman, wanda yake mai rahama. Rahamar shi ta kunshi kowa da kowa a duniya. Ar-Rahimu, mai tsananin jin kai ga muminai a lahira. Ina rahamar Allah madaukakin sarki a duniya rahama ce wacce take ta kowa da kowa. Shi yasa za ka ga Allah madaukakin sarki in zai saukar da ruwan sama a baya bambanta a tsakanin wannan gari na musulmai ne ko na kafirai ne, ko kuma a'a a sauke ma musulmai ba a sauke ma kafirai ba. Haka nan Allah madaukakin sarki in zai ba da kyauta ta lafiya baya bambanta a tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba. Haka nan Allah madaukakin sarki idan zai ba da arziki baya bambantawa tsakanin wane mai biyayya ne wane ba mai biyayya ba ne. Bal ma za ka iya samu wani lokacin Allah madaukakin sarki sai ya ba wanda yake saba masa ni'imomi fiye da wanda bai saba masa. To wannan ba shi bane abin la'akari, wannan rahama ce ta Allah madaukakin sarki. Amma rahamar a nan duniya ce take shafan kowa da kowa, amma a lahira Allah madaukakin sarki ya keɓance rahamarsa ga waɗanda suke bayinsa muminai na ƙwarai. Shine Allah madaukakin sarki ya ce wa kana bil mu'minina rahiman, lallai Allah mai jin kai ne ga muminai su kadai a lahira kenan. Shi yasa sunan Allah Ar-Rahman suna ne daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki, amma kuma abinda Ar-Rahim ya kunsa ya fi girma fiye da abinda Ar-Rahman ya kunsa, saboda Ar-Rahim ita wata rahama ce ta musamman keɓantacciya. Wannan kuma Ar-Rahman suna ne wanda yake mai gangamewa da rahama mai gangamewa. To ana karanta wannan bismillahir rahmanir rahim shine wato farkon abinda ake karantawa, kuma duk abinda aka karanta shi da sunan Allah bai tadewa bai lalacewa. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kullu amrin bi balin lam yubda fihi bi bismillah fa huwa ajzam, duk wani al'amari ne muhimmanci da ba a fara shi da sunan Allah ba, to wannan al'amarin katsatse ne, ma'ana baya albarka, bai dorewa. Yasa ake so ko da yaushe duk abin da mutum zai aikata ya fara da sunan Allah madaukakin sarki, kuma sunan Allah nan da ake farawa da shi ba sai ya ce bismillahir rahmanir rahim ba, in ya ce bismillah ya wadatar. Misali zai ci abinci bismillah, ko zai fita daga gida bismillah tawakkaltu ala Allah, ko zai zauna a waje bismillah ya kira sunan Allah ba sunan wani ba. Sunan Allah ake kira domin shi ne ya fi cancanta a kira sunansa, shi ne ya fi cancanta a nemi taimako da shi ne ya fi cancanta a nemi duk abin da ake bukata a wajensa. To shi ne ake farawa da bismillahir rahmanir rahim. Suratul Fatiha sura ce mai girma, ita ce mabudin Alkur'ani gaba daya. Ana kiranta suratul Fatiha domin Fatihatul Kitab ce, da ita ce ake bude Alkur'ani. Duk wani Alkur'ani farkonsa suratul Fatiha, kuma da ita ce sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suke bude rubutunsu na Alkur'ani. Duk waɗanda suke rubuta Alkur'ani cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suna budewa ne da bismillahir rahmanir rahim. Shi yasa aka kira ta Ummul Kitab, ma'ana ita ce kamar kai na Alkur'ani gaba daya. Haka nan ana kiranta Ummul Qur'an, ma'ana ita ce kan Alkur'ani gaba daya. Wannan a wajen mafi rinjayen malamai ana kiranta da wannan suna. Sannan kuma ana kiranta da sabu'ul matani, cewa bakwai waɗanda ake yawan nana tasu, domin a Fatiha ita ce ake karanta ta fiye da kowace sura a cikin sallah, tunda duk wata raka'a a cikin sallah sai an karanta Fatiha a ciki, saboda ana yawan maimaita ta. Kuma wannan sabu'ul matani Allah da kanshi ya ambace ta da wannan suna. Allah yake wa laqad atainaka sab'an minal matani wal qur'ana al-azim, lallai mun bata wasu guda bakwai wanda ake yawan ambatan su, ake yawan nana ta su, sannan kuma da alqur'ani, kuma ana kiranta ma alqur'an al-azim, kamar yadda Allah ya faɗa wa laqad atainaka sab'an minal matani wal qur'ana al-azim. Haka nan ana kiranta ash-shifa, ma'ana waraka ce, ana kiranta ar-ruqya, abin da ake neman waraka da shi ne a ruqya shi ne abin da ake tofi da shi wannan daga cikin sunayen suratul fatiha kenan ana kiranta as-sala sallah Allah ya kira ta sallah cikin hadisi mai inganci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allah madaukakin sarki yana cewa qasamtu salata baini wa baina abdi na nisaini yace na kasa sallah tsakani na da bawa na kashi biyu me ake nufi da sallah nan yace fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin ada ita ake nufi kenan idan bawa na yace alhamdulillahi rabbil alamin Allah yace sai na ce hamidani abdi bawa na ya gode ni wa idza qala arrahmanir rahim idan yace arrahmanir rahim bawa na ya kira da suna na arrahman arrahim sai na ce asna alayya abdi bawa na yayi yabo a gare ni wa idza qala maliki yawmiddin da zaran bawa ya faɗi wannan a cikin suratul fatiha maliki yawmiddin Allah zai ce majjadani abdi bawa na ya girmama ni ya ɗaukaka ni ma'ana ta ce Allah shine mamallaki na tashin alkiyama babu wani in ba shi wannan girmama Allah ne sannan Allah yace idan bawa yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to anan ne Allah yake cewa to ya raba fatiha biyu wannan na Allah ne guda uku wannan kashin kuma na bawa ne yace sai yace sa'alani abdi wa li abdi ma sa'ala bawa na ya roƙe ni kuma duk abin da bawa na ya roƙe ni zan bashi to kaga zai ce qasamtu salata kamar yace qasamtu fatiha ta kenan baini wa baina abdi yana ana kiranta sallah da wannan hadisin da ya tabbata kuma suratul fatiha sura ce mai girma duk cikin alqur'ani babu wata sura da take suratul fatiha girma daga cikin falalolinta babu wani abin da ya kai suratul fatiha girma a rawaito hadisi imam muslim ya rawaito hadisi na abu sa'id ibn mu'alla radiyallahu anhu yake cewa wata rana ina cikin sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kira na ina cikin sallah sai ban yanke sallar nan ba ya sake kira na biyu ban yanke sallar ba ya sake kira na uku ban yanke ba sai da na idan da sallah sannan na zo na amsa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kiran nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa mai yasa nayi kiranka baka amsa ba yace ya annabin Allah ina cikin sallah ne sai yake ce masa baka ji Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum bima yuhyikum ba Allah madaukakin sarki yake cewa ya ku wadanda kuka bada gaskiya ku amsa ma Allah da manzansa idan sun yi kiran ku ga abin da zai raya ku ba ai da sai ka yanke wannan sallah yana nuna cewa sallar da yake ta nafila ce ba ta farilla ba amsa kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya dara sallar nafila ba sai ya amsa wannan kiran na annabi Allah amma bai sani ba shi yasa aka mishi hanzari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa to zan sanar da kai wata sura a cikin alqur'ani wacce ita ce surar da tafi kowace sura girma a cikin alqur'ani kafin na fita daga masallacin nan ko yana nan zaune sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai fita ya rike hannunsa sai ya ga kamar annabin Allah ya manta sai ya ce ya annabin Allah kai alƙawari za ka sanar da ni surar da tafi kowace girma a cikin alqur'ani sai ya ce haka ne surar da tafi kowace girma a cikin alqur'ani ita ce alhamdulillahi rabbil alamin ya karanta mishi haka yace ma anzalallahu fit tawrati wala fil injili mithlaha Allah bai saukar cikin at-taura ko injila abin da ya kai kwatankwacin suratul fatiha ba ashe suratul fatiha ta dandane at-taura da injila wannan girma ne na wannan sura ba ma za ka samu ila wasu musulmi ba su ma san wannan girman na wannan sura ba in ce fatiha sai mutum ya dinga ganinta kamar karamin abu sura ce babba ka duba tsayin surorin alqur'ani suratu al-baqara tana da ayoyi 260 da wani abu amma suratul fatiha ne aya 7 ta fi baqara girma a duba Ali Imrana mai su ayoyi 200 ba ta kai girman suratul Fatiha ba, ka je suratu An-Nisa, ka je Al-Ma'ida, duka wannan sabu'ut tiwal din wanda ba surar da take da ƙasa da ayoyi 100, amma duka da yawan ayoyin nan nasu ba su kai girman suratul Fatiha ba. A ce suratul Fatiha babbar sura ce, shi yasa ma Allah ya zaɓe ta cewa in za a yi sallah a karanta ta. Wannan yana cikin falalolinta, duk sallar da ba a karanta suratul Fatiha a cikinta ba rusasshiya ce, ba sunanta sallah ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu salatin lam yuqra fiha bi fatihatil kitab fa hiya khidaj, cewa duk sallar da ba a karanta fatihatil kitab a cikinta ba, wannan sallar rusasshiya ce. Ashe kenan, kaga ya nuna mana cewa suratul Fatiha sura ce wacce take mai girma. Kafin a saukar ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suratul Fatiha, hadisi ya zo ya tabbata cikin Sahihul Bukhari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji motsi a sama, kamar sama ta yi motsi, kamar yadda ake buɗe kyauren kofa ya yi ƙara, sai ya ji irin wannan ƙarar, sai ya ɗaga kansa ya kalli sama, sai ya ga wani mala'ika. Mala'ikan da ya sauko, sai mala'ika Jibril yake ce mishi wannan mala'ika ne daga cikin mala'ikun da suke sama ta hudu, ba a samu a cikin Al-Qur'ani. Yake cewa tun da yake bai taɓa saukowa ba, sai yau ya sauko ƙasa. Me ya sauko da shi? Ya ce ya sauko ne don ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-bishr da suratul Fatiha. A shi suratul Fatiha babbar sura ce, ga shi dai ayoyinta guda 7, amma sura ce wacce take mai girman gaske. Da haka wannan kaɗan kenan daga cikin falalolin suratul Fatiha. A dukkanin malamai sun yarda cewa suratul Fatiha a Makka ta sauka, duk da yake wasu suna cewa a Madina ta sauka, wasu kuma suka ce ta sauka ne sau biyu, an sauke ta a Makka, an sauke ta a Madina. Amma dai an sauke ta ne a Makka, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa laqad atainaka sab'an min al-mathani wal qur'ana al-azim, mun baka wato wasu abubuwan yabo wanda ake maimaita su akai akai, sannan kuma da al-qur'ani mai girma. Wannan ayar kuma ta sauka a cikin suratul Hijr ne, kuma suratul Hijr makkiya ce. Wannan dalilin kenan. Suratul Hijr ba madaniya ba ce, sura ce makkiya, kuma ayar da ake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ba shi suratul Fatiha ta sauka ne a cikin sura makkiya. Ado ya nuna cewa suratul Fatiha a Makka ta sauka. Annuhim wannan saɓani ne na malamai a tsakaninsu, bai ana cewa suratul Fatiha din nan tana nan a suratul Fatiha ta. Abin da ya shafi karatu na suratul Fatiha, aya ta farko a cikin suratul Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah maɗaukakin sarki yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya buɗe wannan sura da yabo a gare shi, shine alhamdu, dukkanin godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, dukkanin godiya, wanda shine rabbul alamin, o rabbil alamin, saboda lillahi, ubangijin talikai. Allah maɗaukakin sarki shine ya halicci, an ce talikai al'alamin jam'i ne na al'alam, al'alam shine duk wani abin da ba Allah ba, duk wata duniya da ba Allah ba wannan alamin ne, duk wani abu da ba Allah ba wannan alamin ne. Shi ya ce rabbul alamin, ubangiji na talikai gaba ɗaya, ubangijin talikai gaba ɗaya, Allah maɗaukakin sarki. Wasu sun ce al'alamin abin da ake nufi aljanu da mutane, saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadira, kuma al'alamin akan abin da ake nufi aljanu da mutane. Wasu kuma suka ce a'a, ai zance mafi gangamewa gaba daya shine al'alamin duk wani abin da aka ce ba Allah ba alami an gane ko tunda akwai abin da ke tsakanin sama da ƙasa akwai tsirrai akwai wata halittu dabbobi akwai halittu ruwa akwai mala'iku akwai wuta da aljanna alam ne akwai alkiyama alam ne ba irin wannan alam din ba saboda haka duk wani abu wanda yake ba Allah madaukakin sarki ba Allah madaukakin sarki shine mai gudanar da shi Allah shine mai tafiyar da shi duk da yake wasu suna wato ja akan cewa fassara rabbu da kalma ta ubangiji a hausance ko a cewa godiya ta tabbata ga ubangijin talikai bahaushe in ya ce ma ubangiji yana nufin arab ne ai wannan kalma ce ta hausa a larabci duk wata kalma da ba ta ɗauko ta rabbu ka fassara ta kila bahaushe bai da ita arab abinda ake nufi mai tarbiyyantarwa to kaga a hausance kila kace Allah ne mai tarbiyyantar da al'alamin ila kalmar ba za ta ɗauki waccan ma'anar ba ko wani zai ce za a ce kuma tarbiyya amma shine asalin ma'anar kalmar a larabci wanda zai kula da abu ya yi rainarsa har ya ga ya kiyaye shi ya kula da shi har iyaka cikansa shine ma'anar rab wato wannan harshe ne ba wai dama an ce dole sai ta fassara kalmar alqur'ani da kalmar ta ba akwai kalmar ka a yarenta da ba za ta taɓa ɗaukan kalmar alqur'ani ba ba za ta taɓa ɗauka ba haka wannan kusantar da ma'ana ne haka dan ta ce ubangijin talikai wannan babu wani matsala a cikinsa inda ba wai ka ba Allah wani suna bane wanda ba nashi ba wannan bayani ne na wata siffa daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya ce ar-rahman ar-rahim kama ana fassara mana cewa waye rabbul alamin din nan shine ar-rahman wanda yake mai jin kai ga bayinsa a duniya ar-rahim wanda yake mai jin kai ga bayinsa a lahira shine ar-rahim wannan sunaye ne daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki mafi girma wa idza qila lahum ujudu lirrahmani qalu wa mar rahman anajidu lima ta'muruna wa zadahum nufura an ce ku yi ma ar-rahman sujjada sai ce waye ar-rahman kuma Allah shi ya sa ma kanshi wannan suna ar-rahman Allah madaukakin sarki yana faɗa cewa ar-rahmanu allama al-qur'ana khalaqa al-insana allamahu al-bayana har zuwa ƙarshen wannan sura sun ce ka gaya mana waye Allah nan naka wanda kake cewa a bauta mishi a ajiye duk wani Allah ya ce ar-rahman shine ar-rahman kuma Allah ya ce in za a roƙe shi a roƙe shi da waɗannan sunaye nasa daga cikin akwai ar-rahman Allah ya ce qul billahi a'udhu ar-rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna ko ku kira shi da Allah ko ku kira shi da ar-rahman duk abin da kuka kira shi da shi in dai suna ne nashi wanda ya sa ma kansa kuma ya fifanti da shi sai ku kira shi da wannan suna wannan babu lalacewa a ciki duk sunan Allah da ka kira shi da shi suna ne nashi musamman sunayen da Allah ya sanya ma kansa kuma sunayen Allah madaukakin sarki ba mu ne za mu sa ma Allah suna ba Allah shi ne yake sa ma kanshi sunan da ya dace da shi ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da wani suna wanda ya dace da shi tunda ya fi kowa sanin Allah kuma duk abin da zai faɗa dangane da Allah madaukakin sarki wahayi ne saboda haka ashe in ya kira Allah da wani suna kamar wahayi ne kenan da ya kira Allah da wannan suna ba wai tunani bane ba ra'ayi bane in huwa illa wahayun yuha da abin da ya faɗa wahayi ne ake masa dan haka ar-rahman ar-rahim Allah shine mai jin kai da bayinsa a nan duniya bayi kuma ya shafi kowa da kowa kamar yadda muka faɗa a farko yanzu da aka yi sanyin nan kowa yake jin sanyin nan ko in aka yi zafi ma kowa yake jin zafi idan tattalin arziki ya taɓo kowa yake jin zafin alhihunsa wannan rahama ce ta Allah tana gangama kowa da kowa a duniya idan kuma sauƙin ya zo ya shafi kowa da kowa sai ka je asibiti ka ga marasa lafiya wanda ba musulmi ba suna ma kan daren asibitin suna kiran wani Allah Allah ya ba su lafiya wani kuma musulmi yana nan yana kan gadon rashin lafiyan yana kiran Allah kuma Allah ya rike shi ko ba ta ruwa to wannan rahama ce ta Allah kuma barin shi da Allah ya yi a cikin wannan jinyar ba kuma cewa Allah bai san shi bane an gane ko ba wai Allah bai san shi bane barin shi da Allah ya yi a cikin wannan jinyar shi kanshi wannan jin kai ne gare shi inda Allah ya so sai ya daura mishi abin da yafi jinyar da yake ci dan in ya juya ya waiga ya waiga sai ya ga a shi ga wasu kai shi tashi jinyar nafila ce ashe ta jinyar rahama ce sannan kuma in ya tuna cewa in ya gama jinyar nan ya fita a cikin ta za a kantare masa zunubansa za a daukaka darajarsa ashe jinyar rahama ce a gare shi saboda haka Allah shine ar-rahman wanda yake mai jin kan bayinsa a duniya dukkanin su musulmin su da kafirin su babban su da karamin su a lahira kuma Allah madaukakin sarki shine wanda yake kebance rahamarsa da waɗanda suke mu'minai bayinsa kadai da Allah yace wa kana bil mu'minina rahima Allah shine jin kai ne kawai ga bayinsa mu'minai sai Allah madaukakin sarki yace maliki yawmiddin ubangiji Allah madaukakin sarki shine mai mulki ranan sakamako ana karanta maliki yawmiddin ana karanta maliki yawmiddin ba tare da ja ba kuma dukkan su ma'anar su daya ne duk da yake daya ma'anar safi daya ma'anar cika da girma shine ma'anar maliki domin suna cewa dukkan malik duk wani wanda yake mai mulki ne malik ne yana da mallaka amma ba duk malik ba duk mai abu bane ake ce mishi malik ba duk mai abu bane za a ce mishi shi sarki amma duk sarki za a ce mai abubuwa ne saka Allah shine malik ko ka kira shi malik ko ka kira shi malik duka waɗannan ruwayoyi sun inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an karanta da su maliki yawmiddin shine mamallakin ranar sakamako ba yana nufin cewa kafin sakamakon kuma ba shi ke da waɗannan ranakun ba abin nufi a wannan rana babu wani mai mulki sai Allah tunda a duniya za a ce wane mai mulki ne wane mai mulki ne amma a lahira fa babu wani mai mulki sai Allah sai Allah ke cewa liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar ashe kenan ya cancanci ya zamanto shine maliki yawmiddin yawmiddin abinda ake nufi da addini shine al-jaza sakamako kamar yadda Allah yake yawma idin yuwaffihim Allahu dinahum al-haqq ranan da Allah zai cika musu sakamakon su sakamako na gaskiya haka da Allah madaukakin sarki yake cewa wa inna dina lawaqi kuma lallai sakamakon nan ya auku sai an yi bincike an yi sakamako tsakanin bayi shine addin aljaza sakamako ake nufi a wannan da haka Allah shine mai mulki da ba wani mai mulki bayan shi a ranar tashin alkiyama har a duniyar ma mulki duka na Allah madaukakin sarki ne amma ya raba ma wasu daga cikin abin da yake da shi na iko shine Allah yake cewa wane mai mulki ne a kaza amma duka mulkin na Allah ne babu wani wanda yake mulki a karantarsa yace mulkin nasa ne mulki dukkan shi na Allah madaukakin sarki ne to wannan shine ayoyi guda uku da Allah madaukakin sarki yace ya raba sallah tsakaninsa da bawansa wannan duka na Allah ne duk sun shafi Allah madaukakin sarki sai za ki kira ta ummul qur'an an ce duk abin da alqur'ani yake kunshe da shi yana cikin suratul fatiha Al-Qur'ani ne yake kunshe da shi dama bayani ne akan Allah madaukakin sarki sai bayani akan al'ummomin da suka gabata sai bayani na abin da ya shafi halal da haram wannan kuma duk akwai su a cikin suratul fatiha haka duk abin da ya shafi haƙƙin Allah madaukakin sarki an takaita mana shi a waɗannan ayoyi guda uku to sai aka koma kan maganar bayin Allah da abin da yake zafi mabautan Allah na kadaita Allah da bauta da abin da yake haramun ne kuma su yi kar su nemi taimakon wani Allah kar su bauta ma wani Allah shine ba ake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka muke bauta kuma gare ka muke neman taimako al-ibada shine wato kaskantar da kai tare da girmamawa da kauna wannan shine ma'anar ibada kaskantar da kai tare da girmamawa da kauna duk da yake wasu daga cikin malamai sun kadaita shi akan cewa shine duk abin da Allah madaukakin sarki yake so kuma ya yarda da shi ibada ne amma dole ibadan nan sai ta kunshi kauna da wanda ake bauta ma sai kuma ta kunshi girmamawa Allah madaukakin sarki yace wallazina amanu ashaddu hubban lillah ina cikin bauta da girmamawa akwai kauna dole sai da kauna a ciki yasa inda wani zai kaunaci wani kauna da ba wanda ya cancanta da ita sai Allah, sai a ce wannan bai bauta ma Allah ba, ya bauta ma wani. Ai hatta masu bauta ma wasu Allah nan, ko manyan malamai ko mala'iku ko aljanu, suna yi musu ne tare da mene, kaskantar da kai, tare da nuna kauna da kuma girmamawa, ke za ke cewa suna bauta ma wannan Allah, domin wannan ba wanda ya cancanta a masa wannan ba Allah, Allah ne kaɗai ya cancanta a masa wannan ba waninsa ba. Yaza a nan Allah ya tattara bauta bawan da yake faɗa, yake iyyaka na'budu, ya Allah gare ka muke bautawa kuma gare ka muke neman taimako. Ba a neman taimakon wani Allah a cikin abin da yake Allah ne kaɗai yake da iko da shi. Allah shi ke da iko da rayawa, kashewa, azurtawa, talautawa, ba da lafiya da warkarwa, wannan dinna Allah, ba da arziki da hanawa, wannan dinna Allah ne. Ba za ka ce wane ka azurta ni ba, a kana iya cewa wane ka taimaka min da abin da kake da shi, da abin da Allah ya baka, wannan kai ba kai laifi ba. Ba za a zo a ce a to kun ce kuma ba a roƙon wani Allah kuma ka nemi taimakon wani Allah, a wannan abu ne da Allah ya sa shi a hannun wani. Dan lokacin za a yi ta falsafa, a yi ta kewayawa, ka ce kakka nemi taimakon wani, kuma shikenan wasu za su cutar da kai, ka ɗaga waya ka kira wani ka ce ya taimake ka. Eh, wannan taimakon Allah ya sa shi a hannunsa ne, ko Allah ya sa wannan abin a hannunsa ne, amma ba wai dan cewa kiransa ko neman taimakonsa neman taimakon wani Allah ba ne. Kuma kamar wanda zai ji tsoron zaki ne, sai a ce ya yi shirka da Allah tunda ya ji tsoron zaki, ko wanda zai ji tsoron maciji, sai a ce ya ji tsoron wani Allah kenan tunda yana tsoron wani abu. A wannan tsoron ɗabi'a ce ta ɗan Adam, in ya ga irin wannan abun ya ji tsoron sa, ko ba ɗabi'a ɗan Adam ba ce. Yanzu muna zaune a wajen nan, inda maciji zai shigo, ko wasu ba su tsoron wani ya ji, ko dole wasu sai sun ji tsoron. Sai a ce wanda ba su ji tsoro ba su ne masu tauhidi, wanda suka ji tsoron wannan dabbar mai cutarwa wannan mushrikai ne. A ba haka ba ne, akwai taimakon da baya hannun kowa sai Allah, shi ne ba a so ka tambayi wani. Kamar yanzu mutum ya samu kansa cikin rashin aihuwa, sai ya je ya nemi wani ya ce ka bani aihuwa, ya isa ya bashi? Ai ba bai sai bashi wannan bayan, ai in duniya za ta taru ba za ta baka wannan aihuwa ba. Ko mutumin da yake cikin wahala da talauci da fatara ya ce wani ka sanya min wadata, ko ka wadata ni, ba ni wadatawa sai Allah, ko irin wannan abin shi ake ne. Kenan bauta ta Allah maɗaukakin sarki ne, shi kadai ake bauta ma, haka nan kuma shi kadai ake neman taimakonsa. Ya zo cikin hadisi mai inganci, Abdullahi dan Abbas yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan abin hawa, akan jaki, yake ce masa ya ghulam inni uallimuka kalimati, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya kai yaro zan sanar da kai wasu kalmomi, ba ana nufin kalma ɗaya ba, a'a wani sako, wani zance wanda yake kunshe da bauta ta Allah maɗaukakin sarki. Yace ihfazillaha yahfazka, ka tsare Allah, Allah zai tsare ka, ka kiyaye dokokin Allah, Allah zai kiyaye ka. Ihfazillaha, ka kiyaye Allah, tajibu tujahaka, ko amamaka za ka same shi a gaba gare ka. Ma'ana duk sanda ka tsare Allah, ka ji tsoron Allah, ko in ka shiga cikin wata damuwa Allah zai kawo matsayi, Allah zai yaye ma wannan damuwa. Shine ihfazillaha tajibu tujahaka, ko amamaka. Sai yace mishi idza sa'alta fas'alillaha, idan za ka tambaya ka tambayi Allah, ma'ana kar ka tambayi wani. Amma yanzu misali yaro zai zo ya tambayi ubanshi ya ce baba a biya mun kuɗin makaranta, ai tambaya ce wannan ta shiga wancan hannu ba ta shiga ba, tunda dama a asali a yanda ɗabi'a take shi ke biya masa wannan kuɗin makaranta. Kaga wannan ba za a ce ya tambayi wani Allah ba, ko yaro zai zauna ne ya ce to shi kenan ya Allah biya mun kuɗin makaranta, ashe zai ce ya Allah kama baba buɗi ya biya mun kuɗin makaranta, ko ka hore wanda za a biya mun kuɗin makarantar nan da babu shi, ko wannan kada shi ne. To amma mutum yanzu ya ce a'a, ai dan ya tambayi babansa ya biya, ya shiga cikin idza sa'alta fas'alillaha, bai tambayi Allah ba. eh ana tambayan Allah madaukakin sarki abinda yafi karfin dan adam abinda yafi karfin dan adam kada tambayar Allah madaukakin sarki yanzu mutumin da yake gurgu ne mai kafa daya sai yazo abin shi ya fada a kasa ya zama ba zai iya funkuya ba sai ya ce wani dan Allah taimaka min da wannan abu sai ya ce ya roki wannan Allah ya nemi taimakon wannan Allah amma ba a ce ya nemi taimakon wannan Allah ba wannan abu ne da kana iya dauka ka mika masa kana iya dauka ka mika masa yace idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta yace in zaka nemi taimako fasta'in billah ka nemi taimako da Allah madaukakin sarki ma'ana kaka nemi taimakon wani idan ana neman taimako ne da Allah madaukakin sarki ba da wani ba ana neman taimakon Allah ne ba taimakon wani ba an gaddamar da bauta akan neman taimako saboda bauta ita ce kan gaba da komai Allah ya halice mu ne dan mu bauta masa shi yasa idan ba bauta ma Allah madaukakin sarki zaka yi ba to koda kana da wani abu na taimako ya zama asara in dai bai taimake ka akan bautar sa ba kuma wannan yana nuna cewa duk abin da zaka yi na bauta sai ka nemi taimakon Allah in Allah bai taimake ka akan kai abu ba ba yanda zaka yi ka iya gudanar da wannan abu haka duk abin da kaga kana yi a cikin rayuwarka da taimakon Allah ba da iyawarka ba yanzu ba ka tashi ka yi sahur ba in Allah bai taimake ka ba zaka iya sahur din nan ba sai a danne ka har ka makara kaga da taimakon Allah yanzu kana zaune ko ka tashi ka yi ibada in Allah bai taimake ka ba sai Allah ya rike ka sai ka kasa tashi ka yi ibada sai ba ke so komai mutum ya nemi taimakon Allah إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم هذه الزباوة ينات آرى جن جنام الله مدعوك جن زمين سواء اهدنا الصراط المستقيم ينزي أنا روحان الله من تكن بقاتين سيسي يا الله كشل يدم كذات الدم الهداية ذاكروة هداية غدابية أقول هداية دلالة والإرشاد akwai hidayatu at-tawfiq akwai hidaya shiryarwa ta tamimi da karantarwa wacce ita ce ta annabawan Allah madaukakin sarki da kuma masu ganar da mutane masu daura su akan hanya da Allah ya ce wa li kulli qaumin hadin kowanne al'umma suna da mai dakatar da su suna da mai shiryar da su kaga wannan ba shiriya ta zuciya ba ce ta karantarwa ce haka nan Allah madaukakin sarki ya ce ma annabin salaita alaika hudahu ba kai zaka datar da su ba wannan ba ta gaggare ka ba ta hannunka wannan kuma ya faru ne lokacin da Abu Talib zai mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a kansa yayi iyaka iyawarsa dan ya ga cewa ya kira shi zuwa ga addinin Allah ma'ana ya hadisi yana nuna masa ka faɗi kalma guda daya da zan samu hujja da ita a gaban Allah madaukakin sarki in samu maka ceto kaga har yanzu wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana masa hidaya ne ta mene ta insha ta nunarwa ta karantarwa cewa ka faɗi wannan abin shine tsirarta amma zuciyar ta karɓi wannan abin ta rike shi ta yi aiki da shi wannan ba na annabin Allah ba ne da haka annabin Allah ya yi iyaka yin sa kuma ya sauke abin da Allah ya daura masa na cewa ya shiryar da shi din ya nuna masa amma bai shiryu ba bayan ya mutu akan addinin iyayensa da kakanni ba addinin musulunci ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bakin ciki mai tsanani cewa bai shiryu ba shine Allah ya ce laisa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha ba kai zaka shiryar da su ba Allah ne yake shiryar da wanda ya so shi yasa annabi Nuhu alaihi salam bai iya shiryar da ɗansa ba ya zama mumini ɗansa ya kafirce masa duk da ya nuna masa ya ce babu wani wanda Allah zai samu tsari da kariya a wannan rana la asima min amrillahi illa man rahim amma ɗan nan bai ji ba ya ce ji ya gaya masa ba wanda zai kubuta a yau in ba wanda ya dini ba amma a ƙarshe yaron ya halaka ai ko to kaga annabi Nuhu ya yi mishi maza hidayatu ad-dalalati wal ishaq ya nuna masa cewa ka dini amma ya ki bin sa haka nan annabi Ibrahim alaihi salam ya yi ma mahaifinsa hidaya ta karantarwa da ni, ya abati la ta abu da shaifan, ya abati inni kad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni kadini. Wannan din hidaya ce domin ba yi da ikon da zai shiga ya canza zuciyarsa, ko yana da shi ba yi da ikon da zai canza zuciyarsa. Haka wannan ihdina da muke fadanta a cikin Fatiha ba ta dilala ta irshad ba ce, ta neman datarwa ne, cewa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Ihdina sirat al-mustaqim, a sirat shi ne tafarki hanya, al-mustaqim wanda yake miƙaƙƙe shi ne addinin musulunci, wannan shi ne sirat al-mustaqim, cewa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu tafarki wanda yake mafi miƙewa, mafi tsayuwa, wanda shi ne tafarkin Allah. Allah ya ce wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu, hanyar annabin Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce ka gaya musu wa anna haza, kuma wannan sirati ita ce hanya ta mustaqiman miƙaƙƙiya, fattabi'uhu ku bi ta, wala tattabi'u subul, kada ku bi duk abin da yake wasu hanyoyi ne rafsani, a zo kan addinin musulunci a ce ma a'a akwai wata hanya da sai ka bi ta wannan hanyar sannan ka cimma abin da kake nema. Kamar yanda manya-manyan masu ɗariƙoƙi suke kira a kai, ko sai ka bi ta ɗariƙar Shafi'i, sai ka bi ta ɗariƙar Qadiri, sai ka bi ta ɗariƙar Tijjani, sai ka bi ta ɗariƙar waye, sannan ka kai zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. Allah ya ce wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'u, manzo Allah shi yasa wata rana yana zaune da sahabbansa, ya zauna sai yana da tsinke a hannunsa.